أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Bayan haka ina yi wa ‘yan uwana mata da muka haɗu a farfajiyar wannan makaranta mai albarka ta Mama Aisha Beach Academy ɓangaren matan aure, sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai da ya nufi haɗuwanmu a wannan yammaci domin taya ‘yan uwanmu da Allah Maɗaukakin Sarki ya musu babban ni'ima da arziki na samun ido a cikin Alƙur'ani. Allah ya musu falala da haddace wani ɓangare na cikin Alƙur'ani, ko kuma mu ce su buɗe Alƙur'ani su iya karanta wani ɓangare na shi tiriyan-tiriyan. La shakka wannan abu ne da za a yi wa mutum barka a yi mishi minna a kan shi, ba don kallon adadin fejikan da mutum ya haddace ko adadin izuzzukan da ya haddace ba, sai don kallon alfarma da falalar abin da ya haddace ɗin. Domin Alƙur'ani da kaɗan ɗinsa da yawansa duka maganar Allah ne, kuma duka alkhairi ne a ciki, kuma duka albarka ce a ciki. Don haka ina taya ku wannan munna ta wannan abun alkhairi da Allah Maɗaukakin Sarki ya azurta ku da shi. Allah ya sanya albarka a wanda kuka iya, ya ƙara muku fatahi, ya buɗa muku, ya sa a yi ninkin baninkin. ‘Yan baya kuma da na ji ana musu ɗan biki su ma, Allah Maɗaukakin Sarki ya kawo fatahi, ya sa nan gaba taron da za a zo a ce duk ga mahaddata Alƙur'ani daga wannan gari kuma daga wannan makaranta. Haƙiƙa magana akan Alƙur'ani magana ce mai faɗin gaske kuma mai yawan gaske. Sai dai a irin wannan zama za a ɗan yi ɗan tsakure ne, la'alla mu ce gaɓar magana guda biyu na fi ganin kamar muhimmancinta. Abu na farko shi ne mu tunatar da junanmu mahimmanci ko kuma falalar da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya a cikin ma'abocin Alƙur'ani da kuma wanda ya alaƙanta rayuwarsa da Alƙur'ani ta dukkan ɓangarori, musamman karantawa ɗin da kuma aiki da shi. Sannan abu na biyu kuma ‘yan nasihu waɗanda malamai har kullum suke nanata ma ma'abota Alƙur'ani, da cewa waɗannan nasihu idan mutum ya bi su, to ana sa ran cewa lallai in ya riƙo da su za su haifar mishi da ɗa mai ido akan abin da ya shafi hadda ko karanta Alƙur'ani ko neman ilimin Alƙur'ani da ya sa a gaba. Abu na farko da za mu tunatar da kanmu akan abin da ya shafi falala ta Alƙur'ani shi ne, ya ishi Alƙur'ani ko ma'abocinsa falala ya kasance yana cikin bayin da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya su suka kasance ahalinsa ne. Manzana sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da haka a cikin hadisi ingantacce, cewa Allah Maɗaukakin Sarki yana da wasu keɓantattun bayi na musamman a cikin mutane, waɗanda waɗannan bayi ahali ne na Allah. In an ce ahal, ma'ana waɗanda suka fi kusa da wani abu da ake so a danganta su da shi. To waɗannan ahalin Allah ne ‘yan gabade-gabade a fadar Allah, ba ‘yan can baya ba, suna kurkusa. Suwaye waɗannan? Su ne ahalin Alƙur'ani, ma'ana waɗanda suke da alaƙa ta gaske da Alƙur'ani ta hanyar haddace shi ko karanta shi, sannan kuma suka haɗa hakan da aiki da shi. Don haka ya ishi wannan falala ya sa mu kasance mun rukunƙumi Alƙur'ani, kuma mun yi ƙoƙarin ya shiga cikin rayuwarmu, mun sadaukar da lokutanmu masu yawa akan Alƙur'ani ɗin. Abu na biyu, Alƙur'ani yana ɗaga sha'ani ko daraja ta ma'abocinsa. Wannan daraja ta iya yiwuwa daraja ce da ido zai iya gani ko bai zama lallai ido ya gani ba. Ma'anan an ce ido ya gani, za mu gani ma'abota Alƙur'ani Allah ya ba su wani matsayi na musamman a rayuwa, wata alfarma da Alƙur'anin nan ya ja su ya kai su gare ta. Sannan kuma wanda ido mu ba zai iya gani ba, shi ne kasance wannan abota da suka ƙulla Alƙur'ani to ta saman musu da wani matsayi na kusanci da Allah Maɗaukakin Sarki. Wannan kuma abu ne da Allah ya bar wa kansa sani, ni da ke ba mu isa mu gane hakan kai tsaye ba, sai ta hanyar alamomi da Allah Maɗaukakin Sarki zai iya sanyawa a wannan bawa. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya nuna wanda yake yawaita karanta Alƙur'ani, bal hafizun bi, ma'ana ya kiyaye shi ta hanyar kiyaye harufansa da kuma kiyaye abubuwan da Alƙur'anin ya kunsa na saƙo da tunatarwa, مع السفرة الكرام البررة ما لم يسكتي وني ينكي معنا وني نوئي نملائك وأن دسكي إنسا وأن الله نيما دوكا كنسركي تو أنسنيا وندي كي كرانتا القرآن يكسنشي أتارد سوسا قودا إنو مسعيدي يكيدشي القرآن ينا زمن تواني دوكا كشأن ما أبو جنسا لما زالنا صلى الله عليه وسلم يفدي أجن حديث دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكيدشوا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين ألا أنا أوكك وسنوئي وسبنغري نباي دا سكة سنجيسنا دا ألاك دا القرآن يزمن توشاء ننسي يزمو دا بان أجكين الأمة سبو دا البركة دا فللد دكي أجكين القرآن ينادك أجكين من ين أبوبون دا أكي ودن أدم غطا أكنسو معنا أكلمتن أجكاي إناما دي إناما إناما نيتي وانتي إناما نيتي واني إناما داناني إذن تنجدن وانتدن ya kasance mutun ya kulla alaka da alqur'ani wannan ba sai mun buga misali ba za a nuno yaro a TV yana karatun alqur'ani tiryan tiryan ki ji ina maki kwacan shi ko sai ki ji ina maki rufe ido a ce naki ne ya zama haka a nuno malami yana karatun alqur'ani ki ji ina ma ni ce baki na yan qur'ani ya nuna a cikin shi kamar haka to dan haka annabi da ma ya riga da ya gaya mana wannan ciwa yana daga cikin ni'imomi ko wata falala da Allah yake azurta bayin sa da shi ya kasance mutum Allah ya azurta shi da alqur'ani kuma yana tilawa wannan alqur'anin dare da rana ko yaushe ka ganshi a cikin alqur'ani yake ma abucin alqur'ani tun a duniya Allah ya daukaka ko ya daga sha'anin sa domin me daidai da sallah idan aka zo da ita ce mafi muhimmancin ibada da kuma rukuni a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ya ummun nas aqra'uhum likitabillah wanda yake yafi karfin hadda yafi sanya alqur'ani to an zo sallah shi ake ba wa dama yazo ya gabatar da sallah kai ba wannan kadai ba an zo za a binne mamata idan an yi yaki manzo Allah yana tambayar wane ne wanda yafi hadda wane ne wanda izin shi kaza wane ne wanda ya haddace gabaki din shi ake fara gabatarwa kafin wanda zai biyo shi kafin wanda zai biyo shi wannan isi nuna mana yanda alqur'ani yake da falala alqur'ani ba wai yana barin ma'abucin sa bane a duniya kadai shikenan sirrahu zai bi shi ne har ranar gobe kiyama ya cece shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana iqra'ul qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi alqur'ani zai zo ya cece ki ranar da babu wani mai ceto sai abinda Allah ya ba ma wa alfarmai ya ceto din kamar shi alqur'ani din lokacin da kai kashe kina karanta shi da daddare ana bacci ki hana idanki bacci da asuba baccin asuba din nan mai dadi kowa ya koma ki hana idanki bacci ki zauna ki ta karanta shi to ba zai tafi a haka ba alqur'ani zai cece ki a ranar gobe kiyama alqur'ani bayan ya cece ki ba zai kyale ki haka nan ba kin shiga gidan aljanna ba zai bar ki shikenan kun rabu ba za a ce da ma'abocin karanta alqur'ani a duniya idan ya shiga aljanna karanta karera kamar yanda ka kansance kana yi a gidan duniya domin gurgurdan inda ka tsaya da karanta gurgurdan yanda za a daukaka sha'aninka a daga darajarka a cikin gidan aljanna shi alqur'ani ba wai yana kyalewa bane ba kadai ga ma'abocin sa ga ceto baki ba alqur'ani daidai da mahaifan da suka haife ki zai ba su wani lasisi ko wata falala ta musamman ranar gobe kiyama hadisi ya inganta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya karanta alqur'ani kuma ya aiki da shi ranar gobe kiyama za a sanya mawa mahaifansa wani kambe wanda yake na girma da daraja da falala wannan fa ba zo magana shi ba din su din iyayen albarkacin haihuwa da albarkacin tarbiyya da suka yi suka dora shi akan wannan layi to Allah zai musu sakamako da wannan to ina ga wanda ya kasance shi din ma abucin alqur'ani ne shi sa al-imamu shatibi rahimahullahu ta'ala yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه الملا معناه wannan baiti tukan imamu shatibi yana nuna mana irin yanda Allah madaukakin sarki zai karrama mahaifan wadanda suka haddace alqur'ani kuma suka yi aiki da shi suka bada rayuwarsu kaso mai yawa akan Alkur'ani, to ina ga wanda yake shi din yayin wannan aikin? Wannan kama karka tambayi ma wani irin sakamako ko wace irin falala Allah madaukakin sarki zai bashi. Wannan a takaice kadan kinin daga cikin irin falala da ma'abocin Alkur'ani ko mahaddacin Alkur'ani wanda yake aiki da shi zai samu a ranar gobe kiyama, ko kuma mu ce tun daga rayuwar shi ta duniya har izuwa sakamako da zai samu a ranar gobe kiyama. Gabar magana ta biyu kamar yadda na faɗa a gurguje shine, waɗanne irin hanyoyi ne zan bi in kasance cikin ahalin Alkur'ani, ina so in haddace ko ina so in kware a karantawa? Duka wannan guda biyun ba sa bani certificate na kasancewa ahalin Alkur'ani sai na hada su da ni aiki da abin da nake karantawa, domin da yawa sun haddace amma ba su yi aiki ba, ya zamanto hujja akan su ba a gare su ba. Da yawa sun karanta saboda a ce su makaranta ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisai ingantattu cewa waɗanne ranar gobe kiyama za a ce kun karanta ne domin a gani, don a ce wance ta iya, kai wance ba dai tilawa ba, wance ba dai tajwidi ba, in wance tana madda masha Allah kalkala zanzan, in dan duk wannan kika yi kika bata lokacinki kika yi ta tadribi dan ki iya, to kin gama samun sakamakon ki tun ana. Amma ahalin Alkur'ani na gaskiya su ne waɗanda idan sun haddace ko sun kware a karantawa to suna biyo baya ne da aiki. To waɗanne hanyoyi za mu kasance a cikin wannan? Shi ne a gurguje, abu na farko ikhlas, kyautata niyya a kan duk wani aiki na alkhairi da za ka sa a gaba, abu ne wanda ya kamata musulmi ya zage dantse a kansa, musamman abin da ya shafi ibada da take da alaka da Allah madaukakin sarki kai tsaye. Kamar misali wannan din karanta Alkur'ani, lallai ne ki yi kokari ki kulla kyakkyawan niyya ta cewa zaki wannan karatu ne, ko zaki dauki lokaci kina wannan hadda ko bita ko kaza na Alkur'ani, domin kina mai neman kusanci da Allah madaukakin sarki. Innamal a'malu binniyat, hadisi ne mashhuri, dukkanin mu mun haddace, dan haka mu yi kokari mu gyara niyyanmu a gurin irin waɗannan ayyukan, musamman shi Alkur'ani din. Sannan kuma kar mu batta haka lokaci zuwa lokaci, mu riƙa jaddada niyyanmu, domin shedan ba zai ban mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin yadda shedan yake bibiyar dan adam a cikin aikin alkhairinsa, kamar yadda yake jini yake gudana a jikin dan adam, haka shedan yake bi yana kokarin sai ya ga ya taɗiye domin ya ƙara wa rundunarsa auki. Da haka kullun ki jaddada niyyarki, ke yar adam ce zuciya, innan nafsal ammaratun bisu, lokaci zuwa lokaci ki dinka yakar zuciyarki akan Allah ya tabbatar miki da kyautatuwan niyyarki. In kin ji shedan ya kawo miki farmaki, ki sauri ki bashi kutufo da isti'aza, domin ki tsira da imaninki da ikhlasinki. Abu na biyu shine addu'a, ba wani al'amari da mutun zai sa shi a gaba ya ci nasara akan shi sai Allah madaukakin sarki ya sa halimi shi. Shi sa Alkur'anin kansa Allah ya ce walaqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min muddakir, shi karan kansa hadda Alkur'anin wallahi yassarewa ce ta Ubangiji, sahalewa ce ta Allah madaukakin sarki. Dobe Alkur'ani da adadin shafukansa, in wani zance ne na duniya aka rubuta aka ce mutun ya zo ya haddace, wallahi an hada shi da aiki, kuma za a dauki shekaru mai yawa ba a samu wani adadi wanda ake bukata na waɗannan mahaddata wannan littafin ko zancen da aka yi ba. To amma Alkur'ani da yake Allah ya sa tafsiri a cikin sa ga wanda yake da rabo, sai kuga mutum ya haddace tsantsa, Qur'ani yana kan shi zanzan, wani ko daga bacci kika taba shi zai ta zubo miki ayoyi babu mata babu gargada, saboda Allah ya sare mishi. To ki nema a gurin mai bayarwa, Allah shine yake taufiki, shine yake budi makwakwalwa, shine yake taimakawa din ki samu ki haddace. Shi sa yace da manzansa sanu qari'uka fala tansa, Allah ne yake sa halewa din a karanta, dan haka ki roka daga gare shi. Abu na gaba al'azima was-sabr, dole ki zagi dan tsaye, kuma dole ki yi hakuri. Alkur'ani kasalalle baya samun shi, mai san bacci baya samun shi, mai san jiki ne shiriri ta da shauni baya samun Alkur'ani. Dole sai kin zage dan tsaye, kuma sai kin yi hakuri akan wannan abun da kika sa a gaba. Sani Allah madaukakin sarki ya ce a cikin Alkur'ani mai girma, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, lallai duk a cikin tsanani fa a tare da shi akwai sauki, ba wai zai biyo baya bane, a tare da shi saukin yake. Ku duba ku yanda Allah ya faɗa haka dan ya nuna mana kusancin da tsananin da saukin suke da shi. Da haka ki dage ki kuma yi hakuri ki cije. In Allah ya sa kina daga cikin waɗanda suke da nauyin harshe, karki dauka ke kina ta wahala ne haka. A'a, Al-Qur'ani wanda ya karanta shi rairai-rai Allah ya sahale mishi shi a harshen sa, ma'ana cikin sauki yake karanta ayoyin, babu gargada, babu wahala, yana da ladansa na musamman kamar yadda muka faɗa da zuma as-safaratul kiramil barara. Shi kuma wanda yake karantawa a faɗa harafi, a gyara, ai miki gyaran wasalin an zo kanki a aji, har wasu su rika jin suna jin nauyi ko su gagarayi saboda suna ganin suna daukan lokaci ana ta cin gyaran su, to karki damu. Wannan annabi ya ce falahu ajran, kina da lada guda biyu, ga ladan karatun da kike yi, sannan ga ladan dagewar da kika yi din kina yi, ana gyara miki kina yi, baki sare ba. Al-Qur'ani yana son mutum wanda yake mai zage dantsi da kuma kokarin sanya Al-Qur'anin ya zamanto yana daga cikin abubuwa na farko a rayuwarsa. Ki sanya shi ya kasance mafi muhimmanci, ki buɗe ranaki da shi. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah ka sanya albarka a lamari ko sha'anin al'umma ta sa'ilin da suka yi, me suka yi wannan al'amari da sassafe, ko kuma mu ce a wurwuri, me yake cewa al-bukur da Hausa wannan ma'ana, dai su yi shi kamar da a farko-farko, ma'ana babu jinkiri a ciki da gaggawa, ma'ana babu jinkirta shi ko barin shi sai lokaci, a'a ya zamanto yana cikin aulawiyyaki, ma'ana abubuwa na farko-farko da zaki tashi da su a cikin rayuwarki. Al-Qur'ani yana son naci, dole sai kin nace sannan zaki samu. Wai ga malam nan Laraba ko an Laraba sun ce wa man jadda wajada, ko duk wanda ya dage ya nace to zai samu. Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, idan kika dage kika yi da gasken gaske, ki bashi lokutan ki mafi tsada ba lokutan ki mafi arha ba, to shi ma sai ya baki daga cikin asrarin shi da falalar shi mafi tsada. Amma gwargwadon yanda kika dauke shi kika bashi muhimmanci, gwargwadon yanda shi ma zai baki, ko Allah zai miki fatahi daga cikin abinda Al-Qur'anin ya kunsa. Shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya sanya wasu lokuta na musamman a cikin rayuwa, ya sanya karatun Al-Qur'ani a cikin su yana da wani lada na musamman, kamar lokacin watan Ramadan da irin yanda Allah ya alakanta Al-Qur'ani da alaka da shi kai tsaye. Irin idan an zo kwanaki 10 karshe na watan Ramadan din, kwanaki 10 farko na watan Zulhijja, karatu lokacin Al-Fajr, ma'ana lokacin sallar Al-Fajr da manzo Allah da Allah madaukakin sarki ya ce inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda, a sallah ki kula da karatun Al-Qur'ani, da mun sani cewa karatun sallah, karanta Al-Qur'ani rukuni ne, musamman ita Fatiha rukuni ce a cikin karatu na sallah ko kuma ibadu da mutum zai yi a cikin sallah. Sallan nan kuma ta danganta da qiyamul layl, sallar dare da zaki tashi ki idanun kowa yana bacci. Ki sani manzo Allah ya ce duk ma abucin Al-Qur'ani da ya tashi yake karanta shi a cikin dare, ma'ana ya hana idansa bacci, to za a tunatar da shi wannan karatu da rana. Amma wanda idan ya tabi idansa bai hana idansa bacci da Al-Qur'ani ba, to yafi bayuwa zuwa ga nan da nan ya manta abin da ya haddace. Salatun nawafil, ma'ana nafiloli waɗanda suke a cikin yini da dare din gabaki ɗaya, su ma lokuta ne ko yanayi ne da mutum ya kamata a ce ya dage da karatun Al-Qur'ani, saboda irin gwaggwaban ladan da shari'a ta tanadar a kan wannan, da akwai hadisai daban-daban wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ta kawo su ba. Sannan kuma abin da ya shafi salatul fariḍa din ita karan kanta, karki dauka in kin kabbara sallah kin karanta Fatiha, mata da yawa muna da wannan akan sallah, Allahul musta'an, wata tana kallo idan an ce lokacin sallah yayi burbur za ta tashi tayi, saboda tana sauri ta dawo ta cigaba da kallo, ko ta cigaba da kirki, ko ta cigaba da kaza. Ana so ki ba ma wa Al-Qur'ani karatun sallah ki kulawa na musamman. An rawaito hadisai daban-daban yanda manzon Allah yake karanta ayoyi masu tsawo da surori masu tsawo a cikin karatun sallah, ma'ana abun ba ya burin-burin bane ba. Mu dauki misali sallar al-fijr ta wayewar garin ranar juma'a, ma'ana sallar asubar ranar juma'a. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul insan da suratul sajda. Suratul sajda su peji nawa, peji uku a raka'a daya. Wata ina jin kin hada sallolin ta guda biyar ne ni gaba daya ba ta karanta wannan peji uku ba. To mu dage mu rika karanta abinda muka haddace a cikin alqur'ani a cikin sallolin mu wannan yana daga cikin hanyoyin da zai taimaka mana gurin tabbatar da alqur'anin a cikin kwakwalen mu da zukatan mu ki yi kokari ki gyara ambaton ki da alqur'ani kake ce ni wallahi ba bahaushiya ba ni ba mushashayi ba miya kuka duk ta dafe ko haka suke cewa baki yayi nauyi zaki iya in kin dage kin yi zaki samu rabanki gurgudan hali kuma ki yi kokari ki gyara kafin ki haddace in kin san kina da matsala a wani guri ta hanyar fadar harafi makharaj din shi ko kuma ta hanyar wasali ko kuma ta hanyar wani ada na tajwidi wanda yake mai muhimmanci to ki yi kokari ki samu gyaran shi daga malami kafin ki haddace shi domin gyara yafi sabo wahala in ya riga ya zauna a bakin ki a karkacen nan to kan ki dawo ki gyara sai ki ga abin ya baki wahala kamar yadda yake dama shi alqur'ani ba a cewa ba ni da malami alqur'ani dole a alqur'ani ki samu wanda yake magabacin ki da zaki karanta ya ji ya karanta miki ma dai a karan farko sannan ki karanta ya ji ya gyara miki sannan in kin je kin haddato a karanta a ji daidai kika haddace amma kar ki ce ni na iya hada baki shikenan a haka zan rika haddacewa ki kokari ki samu wani yanki ko wani tsari da zaki ma kanki na musamman komi kankantarsa da zaki dawwama akan shi koda aya daya ce ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha Allah madaukakin sarki yana son aikin da zaka dage kai tayi bisa jajircewa ba kai guntu gobe ka bari ba ki zabi lokaci da yanayi na musamman da zaki haddal alqur'ani a ciki ma'ana karki hagwama hakka alqur'anin ki ko hadda da hidimar gida da lokacin da kika san baki da nutsuwa ki kasance mai kokarin ta'ahud na abin da kika haddace in Allah ya baki fatahi kin haddace to karki bari shi shikenan ki wuce gaba ake rika maimaitawa domin alqur'ani yana saurin sulubewa wanda yi sake da shi dan haka ki dage da muraja'a sannan in kin haddace karki in baki haddace da kyau ba karki saurin ƙara wani ki bari wannan ya nuna sannan ki dora daga cikin nasihu da malamai suke bayarwa ko shawari akwai ki kebance wa kanki alqur'ani na musamman da zaki rika hadda da shi kar yaukin dan wancan gobe kin dan wancan jibikin dan wannan a ki samu alqur'ani na musamman da zaki rika aiki da shi ko ki rika karatu da shi domin galibi wajahin alqur'anin ko shafukan alqur'anin suna zama a ido to in kin saba da alqur'anin ki zaki ga ko bata kikai shiru zaki ga pejin kike hangowa a idan ki wannan shi ma zai taimaka miki abu na ƙarshe wanda yake shine mai matukar muhimmanci shine sanin ma'anonin alqur'ani din komai kankantar abin da zaki sani yana daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki ya mana a wannan rayuwa shine ilimi ya yawaita cikin sauki zaki kunna tafsiran malamai a gidan radio a wayoyin mu a TV duk zaki ji ki san gundarin ma'ana ko baki san dede ku bo wannan zai taimaka miki gurin zaman alqur'ani a kanki kuma zai taimaka miki gurin haƙƙaƙe asalin manufa ta saukar da alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita ta cewa tadabburi na ayoyin alqur'ani da waɗannan yan nasihohi tun da su ana ta daga min hannu lokaci yayi nake fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin neman mu da alqur'ani ya buɗa mana kwakwalen mu da kirazan mu da zuciyoyin mu akan alqur'ani ya sanya mu cikin ahalin alqur'ani da mu da ƴaƴayen mu da malaman mu da iyayen mu baki daya ya azurta mu da albarkar da take cikin alqur'ani ya sanya mu cikin waɗanda alqur'ani zai cita a ranar gobe kiyama ina roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan karatu da kuka yi ya kuma ƙara mana fatahi baki daya ya sa kuma nan gaba insha Allah ta'ala abinda za a zo a taro ai munna samun shi yanin nan ka haka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh